Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da far'a da noman da dalal da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5 a kasar Ghana. Ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar internet akan akoda yaushe akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau 13/12/2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Mahmud da kanin labarai.
To Baballe, hadarin jirgin saman kasar Ethiopia ya farfado da muhawarar da ake kan matakan kare hadura da nau'in jirgin Boeing 737 Max Air ke da su. Shugaban Trump ya fitar da tsarin kasafin kudin baɗi mai dauke da kudin katanga wanda ake ganin zai haifar da sabuwar takaddama. Sannan shugaban Algeria Abdulaziz Bouteflika ya ce ba zai tsaya takarar shugaban kasa ba.
Da wannan hukunci na rashin kammalan zabe, hakan na nufin tilas hukumar zaben ta INEC ta sace gudanar da zaben gwamna a jihar Kano a wurare da mazaben da sokewar ta shafa.
Baturen zaben gwamnan jihar Kano kenan, Farfesa Bello Shehu, lokacin da ya aina zaben jihar a matsayin wanda bai kammala ba. To sai dai tuni gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal, wanda shi ma aka ayyana zaben jiharsa a matsayin wanda bai kammala ba, ya kalubalanci irin wannan mataki na INEC.
Da madogara a cikin tsarin mulki, bai da madogara a cikin dokar zabe ta kasa, kuma bai yiwa ne mu je mu tarba wannan abin a kotu.
Sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
To jama'a assalamu alaikum. Ana ci gaba da mika sakonnin ta'aziyya da na ban kwana ga mutum 157 da suka rasa rayukansu a hadarin jirgin saman Ethiopia da ya faru a ranar Lahadi a kusa da Addis Ababa babban birnin kasar. Mamatan sun fito ne daga kasashe akalla 35 ciki har da wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya 22 waɗanda ke kan hanyar su ta zuwa wani taro kan muhalli a Nairobi babban birnin Kenya. A jiya Litinin an yi ƙasa-ƙasa da tutoci a taron, sannan an yi tsit na ɗan wani lokaci a lokutan da ake buɗe taron na Kenya da kuma wani taro na daban da aka yi a New York domin nuna girmamawa ga mamatan. Mu riƙe da muƙamin muƙaddashin daraktan janar na majalisar ɗinkin duniya a Nairobi, Maimuna Sharif, ta yi ta ƙoƙarin daƙile kwararar hawaye yayin da take wannan jawabi na ban kwana saboda abokan aikin da suka rasa.
We will not forget this tragedy, nor those that
ta ce ba za mu manta da wannan ibtila'i ba da waɗanda suka mutu. Mutuna cewa abokan aikinmu sun sadaukar da rayukansu wajen yin doguwar tafiya domin su samar da sauyi a duniya. To a ɗaya ɓangaren kuma, wannan haɗari da jirgin na Ethiopia mai lamba 3 wato 202 ya yi, wanda ƙira Boeing 737 Max Air 8 ne, ya farfado da muhawara kan alamar tambaya da ake dasawa dangane da matakan kare haɗura da jirgin Boeing ke da su, kamfanin da aka fi amfani da jiragensa a duniya. Wannan haɗari na kusa da Addis Ababa ba shine na farko ba. An samu wani da ya faru a ƙasar Indonesia, wato wani jirgin kamfanin Lion Air wanda shi ma Boeing 737 Max Air 8 ne, ya yi haɗari a kusa da Indonesia a watan Oktoban bara, inda dukkan fasinjoji 189 da ke ciki suka mutu. Shi dai wannan jirgi mai wannan kira ya fi kowanne kasuwa a nau'ukan jiragen da kamfanin na Boeing ke kerawa, inda ya sayar da 350 a duk faɗin duniya. Sannan yanzu haka an yi odar sama da 5,000. Yanzu haka China, Indonesia da Ethiopia sun dakatar da yin amfani da dukkanin irin wannan jiragen da suke da su. Kodayake a jiya Litinin, hukumar da ke kula da harkokin da suka shafi safarar jiragen sama ta FAA a nan Amurka ta ba da tabbacin cewa nau'ukan jiragen na Boeing 737 Max 8 da Max 9 suna da inganci, amma ta ce za ta yi nazari kan bayanan haɗuran da jiragen suka yi domin ɗaukar mataki na gaba. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta fitar da tsarin kasafin kuɗin da za ta kashe a shekarar 2020 mai zuwa, wanda ya kai dala $4.7 trillion. Daga cikin wannan kuɗi har da kuɗi dala biliyan 8.6 da shugaba Trump zai nema domin gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico domin dakile kurarar masu shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba. Ross Bott shine muƙaddashin daraktan ofishin kula da kasafin kuɗi a Amurka.
This $8.6 billion is geared towards what we would need in addition to complete that wall.
Yace waɗannan kuɗaɗe dala biliyan 8.6 za a karkata su ne zuwa ga aikin da muke so mu kammala na gina katanga. Wasu dai na ganin wannan sabuwar bukata da shugaba Trump zai gabatar wani sabon babin takaddama ne da ke tafe nan da wasu watanni tsakaninsa da 'yan majalisun dokokin kasar, inda tuni wasu kusoshi a bangaren Democrat suka sha alwashin za su yi wancakali da bukatar. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ce ba za ta amince da shirin wargaza makaman nukiliyan Koriya ta Arewa ta hanyar amfani da matakai na daki-daki ba, kamar yadda jakadanta a Pyongyang Steve Biegun ya faɗa a wani taro kan makaman nukiliya da aka yi a nan Washington. A jiya Litinin, Steve ya ce shugaba Trump ya riga ya bayyana matsayinsa karara kan wannan batu. Kalaman jakadan na nuni da irin yadda ƙasar ke ƙara cijewa kan ƙin sauya matsayar Amurka tun bayan taron da aka yi a Hanoi, babban birnin Vietnam, tsakanin shugaba Trump da takwarar aikinsa Kim Jong-un wanda bai yi nasara ba. Ita dai Koriya ta Arewa tana so ne a sassauta mata takunkumi kafin ta wargaza shirin nata. Daɗaɗɗen shugaban Algeria Abdulaziz Bouteflika ya ce ba zai tsaya takarar neman wa'adi na biyar ba, duk da cewa a makon jiya ya miƙa takardunsa da suka nuna buƙatarsa ta tsayawa takarar. Sannan fadar shugaban ƙasar ta bayyana cewa za a ɗage zaben da aka shirya za a yi a ranar 18 ga watan Afrilu. Kafafen yaɗa labaran Algeria sun ruwaito cewa Bouteflika ya zaɓi ministan harkokin cikin gida Nuruddin Bedoui a matsayin sabon firaministan Algeria tare da bashi umarnin ya kafa sabon gwamnati. Nuruddin zai mai gurbin firaminista Ahmed Ouhaye ne wanda ya yi murabus a jiya Litinin. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da takwarar aikinsa na India Vijay Gokhale a nan Washington, inda ya ce Amurka na goyon bayan India a yakin da take yi da ta'addanci. Bayan ganawar tasu, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce jami'an biyu sun tattauna ne kan mahimmancin hukunta waɗanda ke da alhakin harin ƙuna bakin waken da aka kai wa wani ayarin jami'an tsaron ƙasar ta India, harin da tsigerin da ke ƙasar Pakistan suka ɗauki alhakin kaiwa. Ita dai Pakistan ta tsame hannunta daga harin da kuma tuhumar da inda ke mata cewa tana baiwa mayakan masu tsauraran ra'ayi mafaka.
Mahmud Lalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara daga jihar Kano, Najeriya, inda bayan shafa kwanaki uku ana dakon sakamakon zaben gwamnan jihar. Hukumar zaben Najeriya reshen jihar Kano ta ayyana zaben a matsayin wanda bai kammala ba. Ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari aiko mana daga Kano.
Da misalin karfe 10 na daren jiya ne Farfesa Bello Shehu da ke zaman baturen zaben gwamna a jihar Kano ya sanar da matsayar hukumar dangane da sakamakon zaben.
Party PDP 1,014,474.
Yace jam'iyyar PDP ta samu ƙuri'u miliyan 1,014,474, yayin da APC kuma ta samu ƙuri'u 987,819, inda a hannu guda kuma jam'iyyar PRP wadda ta zo ta uku ta samu ƙuri'u 409,009. Ya ƙara da cewa an tantance ƙuri'u miliyan 235,128, yayin da aka kada ƙuri'u miliyan 2,184,889. To amma cewar Farfesa Bello Shehu, ƙuri'u 49,761 ne suka lalace.
We have a total of 87 RAs that are affected in various types of cancellations.
dangane da waɗanda aka soke kuwa Farfesa Bello Shehu ya ce jimlar ƙuri'u 141,694 ne aka soke rumfunan zaɓe daban-daban na faɗin jihar Kano, ciki kuwa hadda na mazaɓar Gama ta yanke ƙaramar hukumar Nasarawa wadda aka soke ta baki ɗaya bayan samun tarzoma da tabarki a can. Baturen zaben gwamna a jihar Kano ya ƙara da cewa adadin rumfunan zaɓe 172 ne sokewar ta shafa. Yana mai cewa bisa ƙididdiga jam'iyyar PDP ta baiwa APC ratar ƙuri'u 26,655. To amma fa wannan adadi ko kaɗan bai kai kusa da jimlar ƙuri'u 141,691 da aka soke ba. A don haka babu bambancin da ake bukata tsakanin jam'iyya mafi rinjayen ƙuri'u da wadda ke binta. Kafin a bayyana ta a matsayin wadda ta yi galabar zaɓe, haka ta sanya dole a bayyana wannan zaɓe na gwamnan jihar Kano a matsayin wanda bai kammala ba. Da wannan hukunci na rashin kammalallen zaɓe, hakan na nufin tilas hukumar zaɓen ta INEC ta sake gudanar da zaɓen gwamna a jihar Kano a wurare da mazaɓen da sokewar ta shafa a wani lokaci da rana da hukumar za ta bayyana a nan gaba. Mahmud Ibrahim Kuli, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, har yanzu dai batun rashin kammala zaben ne, inda gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya ce wannan mataki da hukumar zaɓe take ɗauka na cewa zaɓe bai kammala ba, babu shi a cikin kundin zaɓe da kuma kundin tsarin mulki, don haka za su ƙalubalanci wannan hukunci a gaban kotu. Shi ma dai zaben jihar ta Sokoto an ayyana shi a matsayin wanda bai kammala ba. Ga rahoton da wakilinmu Murtala Faruku Sanyin ya aiko mana daga Sokoto.
Da yake bayani a wani taron manema labarai a fadar gwamnatin jihar, gwamna Aminu Waziri Tambuwal, wanda masanin shari'a ne, ya ce a iya bincikensu ba su sami gano asalin wannan tsarin ba na ayyana rashin kammalar zaɓe daga kundin tsarin mulki ko kuma dokar zaɓe ta ƙasa.
Inda ita jami'ar zaɓe ta ba da bayanin cewa ba gama ko kammala zaɓe a jihar Sokoto ba, abin ban mamaki ne saboda bai da madogara ga tsarin mulkin Najeriya. Kuma kundin dokar zaɓe ta ƙasa suna cewa ya fito da cikin jadawali na jami'a ya takarta hukumar zaɓe, wanda mun duba cikin tsarin mulki musamman kashi na 179 da ƙaramin kashi da biyu a cikin baka, ba mu san inda samu madogarar shi ba, kuma ba mu amince da wannan tsarin ba. Wannan hukuma ta zaɓe ba ta ba mu wannan rumfunan da ake cewa ga inda aka soke zaɓe ba, kuma ga dalilin soke zaɓe. Akwai dalilin da idan an soke zaɓe a kan wannan dalilin, ita kanta hukumar zaɓe ta yi cewa ba za a koma a ce za a je a sake zaɓe ba. Akwai dalilin da idan an soke za a yi cewa a sake ba da dama. To har yanzu ba a kawo wannan dalilan ba a kan waɗannan nuna da yin 36.
Akan haka gwamnan ya ce za su gwada sahihancin wannan tsarin a gaban kotu.
Wannan tsarin da hukumar zaɓe ta fito da shi bai da madogara a cikin tsarin mulki, bai da madogara a cikin dokar zaɓe ta ƙasa, kuma bai yiwuwa ne mu je mu tarba wannan abin a kotu, saboda suna amfani da shi ne don ba a tabbatar ba shi ba a kotu. Kuma muna ganin idan muka tarba shi a kotu, in Allah ya yarda, za ka iska cewa kotu ta janye wannan ta rusa wannan tsarin nasu, insha Allah.
To sai dai gwamnan ya yi shagube akan mafi akasarin jihohi da aka bayyana zaɓensu da cewa bai kammala ba, waɗanda mafi akasari jam'iyyarsa ta PDP ce ke kan gaba.
Ya kamata hukumar zaɓe ta san cewa idanun duniya suna kanta, ana kallon abin da ke faruwa daga jihar Bauchi har zuwa nan Sokoto har zuwa Adamawa da sauran wurare da ake ganin ana yi wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba.
idan za a iya tunawa da gwamnatin Buwal shine ke kan gaba a ƙuri'un da aka tattara na zaben gwamnatin jihar Sokoto inda yayi wa abokin takararsa na jam'iyyar APC Ahmad Aliyu tazarar ƙuri'u 3413 to sai dai hukumar zabe ta ayyana zaben a zaman bai kammala ba saboda adadin ƙuri'un da aka soke a mazabu 136 da ya kai har 75 ya zarta waɗanda ke tsakanin ƴan takarar biyu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata, kowa da takara da ta yi aji. An yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina a ji ƙarshen zamani.
Madalla a gaida Murtala Faruku Sanyin na har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 1:15 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
So idan kana maganar rikici ne ba wanda suka rikici duk kuri'un ne yawancin kuri'u 70% na kuri'un da PDP suka samu yanzu ma rikici suka yi don bai kamata su samu kuri'un da suka samu yanzu hakan ba.
Yau Amin Launi zai ce wa mu PDP muna rige wanda shi ya daga cikin ɗalibanta wanda aka koyar da shi jami'a na rige dan aka da mu 2015 mun yi baya bane ai mun yi baya mun san cewa an yi free and fair mun ba da mulki.
Juma mana fatan mun samu kula mai lafiya a wannan sabon shiri na tsakamar wuya. To za mu shiga muhawara dangane-dangan nan da minti ɗaya ko sama da haka amma tukunna mu gama ansaro wannan tambayar da muke so mu sha da fage da ita. Shi yanzu kenan an zo ƙarshen aƙidar nan ta sak ganin abin da ya faru a zaben gononi?
Wannan haka ne akwai abin da ake kira sak wato kowa ya yi jam'iyya iri ɗaya kuma waye jam'iyya ta tsayar a zabe shi. Amma ina ganin shi kansa Buhari ya gane illar hakan nan din saboda mutanen da suka hauta bayansa din suka ci zabe a 2015 da suka tafi majalisar wakilai da majalisar dattawa da ma kuma wasu gwamnoni su ne suka juya masa baya suka zama masa kadangaren bakin tulu wanda hakan nan din ya sa ita kanta uwar jam'iyya da sauran mutane sun dan yi taka tsantsan akan cewa kawai kowaye ma aji a zabe shi dukansu kuma mutanen na ga idansu ya bude wanda hakan nan din ci gaba ne kusan cewa cancanta ya fi ma jam'iyyar da mutum ya tsaya. Akwai jihohin da har yanzu saboda irin kamar kasawa da gwamnoninsu suke ake gani sun yi ba su bi wannan umarni da aka ce su yi na sat din ba.
To wannan fashin bikin da kuka ji ba wani bane yake mana shi illa kwara na lauyan nan kuma mai sharhi akan harkokin siyasa musamman na Najeriya Barista Aminu Gamawa. To duk da cewa ta ranar Asabar da ta gabata aka kammala zaben gononi da 'yan majalisun jihohi a Najeriya har yanzu akwai jihohi da dama da ƙara zaben ya gagara ana cewa wai zaben su bai kammala ba a hukumance kenan. Wa'innan jihohin sun hada da jihohin Plateau da Adamawa da Tamu ta Sokoto da Rivers da Benue da Bauchi har ita ma Kano wadda yake ba a hukumance hukuma ba ta fito ta ce ta dakatar da zaben kuma ba a kammala shi ba har zuwa da muke daukan wannan shiri a jiya ba riga aka ba da cikakken sakamakonta ba. A wurare da dama an ce sai an sake zabe a rumfuna masu yawa da yake jihar Adamawa wacce ita ce jihar dan takarar shugaban kasa na PDP Atiku Abubakar da kuma matar shugaban kasa Aisha Buhari tana cikin jihohin da ba a kammala zaben a cikin su ba. Mun ga ya dace mu dauko shirin yau daga can saboda haka ga wakilin mu Ayola Ibrahim Abdul Azizi zai jara gaban shirin.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu kuma sake kasancewa a wani sabon shirin tsaka mai wuya. Mun gaito muku kusoshin jam'iyyar APC da kuma PDP. A bangaren PDP akwai Alhaji Haji Gombe wanda ma shine mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a shirar Adama ta tsakiya kuma shi wa jam'iyyar Ejen wato wakilin ta akwatin da Atiku Abubakar kada kuriyarsa. Kana akwai wani kusa a jam'iyyar nan ta APC Alhaji Ahmad Lawal wanda shi Ahmad Lawal shine ma sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC dake mulki a jihar Adamawa. Malamai muna muku barka da warhaka.
Barka Alhaji Ibrahim.
To da farko Ahmad Lawal na APC yayin da ake wannan farin ciki ake ganin kan cewa akwai wasu batutuwa da dama game da wannan nasara da za a yi kalubalantar ku a kotu wanda mara za ku kai domin fuskantar kalubalen da ke gaba.
To alhamdulillah da farko ina so wa mutanen Najeriya godiya kasancewa sun fito sun sake ba mu dama a musaki shugabancin Najeriya na shekara 4. So da farko dai an yi zabe kuma hukumar zabe ta yi zabe wanda ya ci zabe ya riga ci zabe. Amma ka sa al'adar mu ne a Najeriya ba dole bane mutum ya fada zabe ya ce maka ya yadda kuma ya kamata mu koyi da in ka kasashen Turai da mutum ya fadi zabe zaka ga wanda ya fadi zai ma wanda ya ci murna. To amma sabanin wannan mu a Najeriya kusan zance yawancin mu ma na arewacin Najeriya ba mai da faduwan zabe. Duk wanda ya fadi zabe ya ci maka bai da zai ce ko an mashi rikici ko mu zai garzaya kotu. Bara amma yana da dama tunda doka ba shi wannan daman. Warma mu da muka sani shine mu san ai wannan zabe tunda wanda suka zo duba wannan zaben daga kasashen duniya sun ce ba su taba ga zabe mai tsafta da aka taba a Najeriya ba kamar zaben da aka kwana.
Kuna ganin kun shirya irin kalubalen da ke tafi domin tunda su je kotu.
Ya to ka duba ai kotu ba wani sabon abu bane. Mu ma ai lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari Shehu Ado yana zuwa kotu ai. So don haka duk zan su ma sun je kotu ai suna da dama su je wannan kotu. So don haka in suka je wannan kotu ya rage kotu ta duba garan suka kai sannan sai wani hukunci za yanke. Amma mu abin da muka sani shine ba ma zuwa saboda mun san ai wannan zabe duniya ta sani ai wannan zabe da gaskiya kuma wanda ya ci zabe har ga an sanar da cewa ci wannan zabe. So zaka ba ma tsoro mutum zai je kotu.
To Alhaji Haji Gombe wasu na ganin kamata ya PDP kamar yadda fa ta rungumi kaddara a wannan lokaci kasancewar ta wato ta kasa kai bantanta a wasu jihohin kudu da kuma wasu jihohin arewa cikin har da shiya nan da shiya tikoi fito wato arewa maso gabashin Najeriya.
To uzubillahi min sha'ani abinda nake so a fahimta al'ummar Najeriya su fahimta na farko dai zan isar da godiya na ga al'ummar Najeriya gaba daya kasancewan zaben dan mu a nan jihar Adamawa ya kasance shi mazo dan takarin shugaban kasa kuma ya kasance shugaban kasa a tarayyar Najeriya muna Allah godiya muna al'umma godiya amma ina son a sani al'umma su sani cewa ire-iren abin da ya faru abin mamaki nake mamakin sa shine wanda ba zai daina bani mamaki ba shi shugaba mai ci yanzu yadda yake nuna gaskiya da aqida na gaskiya da kamanta gaskiya kuma yadda ya san cewa akwai alƙalama akwai bigin da aka yi akwai akwatunan da aka yi an kama ballot paper commissioner police na Kano ya kama ballot paper Ibrahim har yau ba wanda ya ji wannan maganar akwai commander soja ya kama ballot paper anu APC ba abin da aka yi akan wannan kuma an san wannan ya san wannan saboda tsabagen san mulki na dole alatilis ya yi mulkin Najeriya da hukuncin Allah aka zo ai ya dada wannan ina murmushi ina dariya wannan abu zai ba ni mamaki ba
amma ba ku ba da irin wasu jihohi kuna tunanin kamar kanciya za ku samu su suka muku fintako a waɗannan wurare sannan kuma kuna cewa ku an yi magudi amma ba ku ba da alƙaluma a
ga ba ne kake sauri ai mun ce kuma na alƙaluma mu da su in ka dauki jihar Katsina in ka dauki jihar Yobe in ka dauki jihar Kano in ka dauki jihohin da ma suna nan wanda mun san abin da ke akwai mun san kuma abin da akai mu kuma san barkalar da akai don haka ire-iren wayannan abe ba dan mun riga mun san duk abin da zai faru a tarayyar Najeriya amma ni abin da nake ga muka cewa shine babu yadda za a yi kasar nan ta je a turbata demokradiyya idan shugaba bai kasance mai adalci ne mai rungumar kaddara ba dan haka da mu 2015 mu ba ba ne ai mu ba mun san cewa an yi free and fair mun ba da mulki Jonathan karfe 12 congratulations Buhari ai bayan bidiyo ne to daga amma yanzu an kaucewa kaida saboda san mulki da kabal din sa wanda suke tursa sashi ba wa shi da kansa ba wayannan mukarraban su za su halaka shi gaba daya su halaka Najeriya gaba su lalata gurgunta demokradiya
to bari in koma ga shi Ahmad Lawal ba ka gani kanta idan aka je kotu APC ka yi rasa nasarar da ta samu idan PDP da madan takarta suka baje gamsassun hujoji da kuma shaidun abubuwan da suka zargin kan cewa sun auku
ayan ka duba ba mutane suka yi rikici suka yi rigin a zaben na wuce jam'iyyar PDP wanda kowa sa adamsu ne kuma mu an sani jam'iyyar mu na APC ba mu san magana rigin ba amma su kowa ya sani magana kara abin na zabe yin rigin a zabe wannan al'ada na PDP so idan ka duba ma inda suka ci zabubukan ayan ka duba ai rikici suka yi misali kamar Adama zan zo tabbatar maka Adama rikici PDP saboda lokacin da aka zabe mu muke leader but amma da yake akwai abubuwa da suka yi wanda sun ba mutane daban-daban kuɗi da hukumar zabe da sauransu kafin karwa kace suke leader but amma ayan ka duba mu Adama mu ce ba mu amince ba mu yadda da cin nasara da PDP ta a jarraba ma mun kai koke koke mun ga hukumar zabe kar ta yi wannan sanarwar amma ta yi kunnan uwar shegu ta sanar da cewa PDP ta ci zabe Adama don PDP ta ci zabe ba kuma ko wura da yawa da kowa ya sani sun je suna ta dangolawa ne ko mun kawo muna evidence muka ce wannan zabe bai ba kamata a kasalin but amma hukumar zabe na Adama take ta saurare mu so idan kana maganar rikici ne ba wanda suka rikici duk kuri'un ne yawancin kuri'u 70% na kuri'un da PDP suka samu yanzu ma rikici suka yi don bai kamata su samu kuri'un da suka samu yanzu hakan ba
to na ga yadda yana
mushi abin da amma wai karin nawa ne ai ya bude gaba daya su ka shalla da su ka shalla ma sai shiga jeji ka fahimta yau Amin Lawan ne zai ce mu NPDP mun rige wanda shi ya daga cikin dalibanta wanda akwai da shi jami'a na rige ka fahimta wanda kuma su ɗan shafu da mai ne
ban fahimce ka ba
na an koyar da shi ya sani
ai na
ya
karanta
ya sani ai aiwa ba ni nake magana ba gani kusa shi ai shi ai dalibi ne a makarantar rige ka fahimta? Don haka abin mamaki kuma in zai wa Atiku Adalci dan jihar Adamawa ne ya ce dan me Atiku ci jihar Adamawa, mu ko mu ce dan me wannan ci jihar Katsina ba, kuma haka ba ai bai mana adalci ba, bai kuma wa Atiku adalci ba. Duk yadda akai da san Buhari a kasan nan ba shi wa ce ya fi Atiku asali a nan jihar Adamawa, ko ka fi shi karamci, ko ya fi shi halaccin kasancen wani ci Adamawa.
Ya ji gwamnati misali idan ka duba da kun tunani kaman sashen kudu maso kudancin Najeriya, kuna tunani kan cewa nan ne za ku samu kuru, wasu na gani kaman kan cewa bana zakara ku bata jara ba,
wace ne jara kake so ta yi, so kike ayi kama kariya ko kuwa abin da bai dace ya kauce kaida ya kauce doka? Tun da ke su suke da hukumar zabe, suke da kotuna, suke da komai, ba zai hana mu mu presenting abin da mu muka samu na alƙalmar da muke da shi na albarkalar da aka yi da duk abin da ke faruwa ba. Na zo san wannan. Dakin mu ba ma ba gudu ba jar baya.
To Amala Kaji, akwai batun da ake ne kan cewa wasu wuraren ana ganin kaman kan cewa alƙaluman da aka bada bai zo daidai da yawan jama'a ba. Inda ake suna ganin inda ta Philippines ta bada misali da irin jihar Yobe da makamantan su hakan nan, ko kuma kuna maganan kan cewa su suka yi magudin zabe da sauran su hakan nan, ya zabe ta dukannin ku kenan ku yi magudin
zabe. In ka duba Yobe da kake magana da Maiduguri, Philippines ba ta taba cin zabe a wurin ba. Tunda aka kafa su aka fara demokradiya. Wannan wuri da kullum ba sa tafiya inda PDP take, kuma don abunda suka kawo nan yanzu ma sun mama PDP adalci, saboda bai kamata ma ce Yobe da Maiduguri PDP ta samu kuri ko kwade ba, bar amma da ka san siyasa ne, da inda zaka samu APC ba markici, shi yasa kaga dan kuriyun da suka samu aka bar musu aka nan su, amma da su ne na su tabbatar maka ba za su ma bari a samu wannan kuriyun ba. Misali yanzu lokacin da aka zo aka yi wannan zabo ka nake ga maka PDP su rikicin nan, ayan ka duba lokacin da aka za aka nan su zabe a Taraba ai ba suka ci ba, bar amma da rezo kafin ya je Abuja aka nan su suka ci wannan zaben, so da Taraba da Adama PDP ba su ci zabe ba, bar amma kasar rikici nasu suka san me suka kulla a nan, suka je suka tabbata suka juya zabe, suka juya kuriyu, suka juya abinda aka samu, suka kai suka nan su Abuja suka ci ga abinda su, amma mu ai mun fada nan lokacin da aka nan su mun fada mu ba mu yadda da wannan zabe da aka yi Adama ba, don a koran da ba ya zabe ba, duk inda suka ci zabe lokacin game suka ci zabe ba zabe aka wurin ba.
To a gaishe ku malamai, to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana a tewu, kuma daidai wannan lokaci mu dawo mu ci gaba da wani sabon shiri akan wannan rigingimu na siyasar Najeriya. Muna godiya ga bakin namu ne yau Yayaji Gumbi da kuma Ahmed Lawal Talishi, wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da shirin daga Canyo da ya aiko mana shi. A madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwati ne a Washington, mu farko lafiya.
Madalla a gaida Aliyu Mustafa Sakwato. Kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice.
Ana ci gaba da mika sakonnin ta'aziyya da na ban kwana ga mutum 157 da suka rasa rayukansu a hadarin jirgin saman Ethiopia da ya faru a ranar Lahadi a kusa da Addis Ababa, babban birnin kasar. Mamatan sun fito ne daga kasashe akalla 35 ciki har da wasu jami'an Majalisar Dinkin Duniya 22 waɗanda ke kan hanyarsa ta zuwa wani taro kan muhalli a Nairobi, babban birnin Kenya. A jiya Litinin an yi ƙasa-ƙasa da tutoci a taron, sannan an yi tsit na ɗan wani lokaci a lokutan da aka buɗe taron na Kenya, da kuma wani taro na daban da aka yi a New York domin nuna girmamawa ga mamatan. To a ɗaya ɓangaren kuma, wannan haɗari da jirgin na Ethiopia mai lamba 302 ya yi, wanda ƙira Boeing 737 MAX 8 ne, ya farfaɗo da muhawara kan alamar tambaya da ake dasawa dangane da matakan kare haɗura da jiragen Boeing ke da su, wato kamfanin da aka fi amfani da jiragensa a duniya. Wannan hadari na kusa da Addis Ababa shine na biyu da ya auku kasa da watanni 6 da ya ritsa da irin wannan jirgi mai irin wannan kira. Wani jirgin kamfanin Lion Air wanda shi ma Boeing 737 ne, wato MAX 8, ya yi hadari a kusa da Indonesia a watan Oktoban bara, inda dukkan fasinjoji 189 da ke ciki suka mutu. Shi dai wannan jirgi mai wannan kira ya fi kowanne kasuwa a nau'ukan jiragen da kamfanin na Boeing ke kerawa. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta fitar da tsarin kasafin kuɗin da za ta kashe a shekarar 2020 mai zuwa, wanda ya kai dala triliyan 4.7. Daga cikin wannan kuɗi har da kuɗi dala biliyan 8.6 da shugaba Trump zai nema domin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico, inda ya ce hakan zai taimaka wajen daƙile kurarar masu shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba. Amurka ta ce ba za ta amince da shirin gwargaza makaman nukiliyan Koriya ta Arewa ta hanyar amfani da matakai na daki-daki ba, kamar yadda jakadanta a Pyongyang Steven Began ya faɗa a wani taro kan makaman nukiliya da aka yi a nan Washington. A jiya Litinin, Steven ya ce shugaba Trump ya riga ya bayyana matsayarsa ƙarara kan wannan batu. Kalaman jakadan na nuni da irin yadda ƙasar ta Amurka ke ƙara cijewa kan kin sauye matsayarta tun bayan taron da aka yi a Hanoi babban birnin Vietnam tsakanin shugaba Trump da takwarar aikinsa Kim Jong-un wanda bai yi nasara ba.
Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu ne Jimmy Cook, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai anjima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.